sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri, muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 3 ga watan Yulin shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, yau Asabar akalla bakin haure 43 suka nutse a wani lalacewar jirgin ruwa akan tekun Tunisia, yayin da suke kokarin kera tekun Mediterania daga kasar Libya zuwa Italy. Wata gagarumar zaizayar kasa ta janyo ambaliya na wani bakin ruwa da tarkace a wasu jerin gidaje a wani gari da ke gabashin Tokyo, babban birnin Japan, biyo bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya a yau Asabar. Da yammacin jiya Juma'a, gwamnatin Amurka ta ce tana sane da kasar Belarus ta rufe kan iyakarta da makwabciyarta Ukraine, inji wani babban jami'i yana mai cewa Washington za ta tabbatar da gwamnatin shugaban Lukashenko ta yi lissafin duk abubuwa da take aikatawa.
Kanin labarin kenan, a cikin shirin namu ne za ku ji cewa shugaban kasar Nijar, Bazoum Mahamat, ya kai ziyara garin Barwa a jihar Jifa da ya fama da har-haren mayakan Boko Haram.
Kori yan ta'adda, za mu kori bandi, za mu kori yan iska, za mu tabbatar muku da ruwa da za ku sha.
Jakadan kasar Kenya a Najeriya ya musanta hannun kasarsa a kamawa da Amika, shugaban kungiyar IPOP Nnamdi Kanu ga hukumomin Najeriya.
Kada Matage ya kalubalanci duk wanda yake da shaidar da ke alakanta kasarsa da abin da ya faru, to ya fito da shaidar a fili kuma ya bayyana yadda aka samu shaidar.
A jihar Borno kuma, babban kamfanin mai na kasa wato NNPC da kamfanin Shell ka samar da wasu rijiyoyin burtsatsai masu amfani da hasken rana da bandakuna na musamman da dama a kananan hukumomin jihar Bakwai. Bayan nan kuma muna tafa da shirin A Dawo Lafiya, wanda Baba Yakub Makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayuwar da kuke aiko mana. To amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A yau Asabar, akalla bakin haure 43 sun nutse a wani lalacewar jirgin ruwa akan tekun Tunisia, yayin da suke kokarin ketara tekun Mediterania daga kasar Libya zuwa Italy, inda aka ceto mutane 84. Kungiyar Red Crescent ta Tunisia tana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Jirgin ruwan ya taso ne daga gabar tekun kudu maso yammacin Libya. Bakin haurin da ke ciki sun hada ne da 'yan kasar Misira da Sudan da Eritrea da kuma Bangladesh. Wata gagarumar zaizayar kasa ta janyo ambaliya na wani bakin ruwa da tarkace a wasu jirin gidaje a wani gari da ke gabashin Tokyo, babban birnin Japan, biyo bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya a yau Asabar, lamarin da ya sa mutane 19 suka bace ba a san da suke ba, inji jami'ai. Gidaje da dama ne suka nutse a cikin ambaliyar a garin na Atami, inda aka sani da yawan yanayi na zafi, inji mai magana da yawan gundumar Shizuka Takamichi Sugiyama. Ma'aikatar yaɗa labarai ta ƙasar ta NHK ta ce mutane da ba a gano ba sun kai 20, amma shi Sugiyama ya ce gundumar ta tabbatar da akalla mutane 19 ne ba a gano su ba, ko da yake ya ce adadin ka iya ƙaruwa. Ruwan sama kamar da bakin kwarya ya afkawa wasu sassan ƙasar Japan tun da farkon wannan mako. Masana sun ce datti ya dabaibaye ko ina, kana akwai fargabar samun gocewar kasa masu yawa a kasar mai yawan tsaunuka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da yammacin jiya Juma'a, gwamnatin Amurka ta ce tana sane da kasar Belarus ta rufe kan iyakanta da makwabciyarta Ukraine, inji wani babban jami'in gwamnati yana mai cewa Washington za ta tabbatar da gwamnatin shugaba Lukashenko ta yi lissafin duk abubuwa da take aikatawa. Akwai alamu cewa gwamnatin shugaba Lukashenko na kokarin karkatar da hankalin duniya daga ayyukan danniya da take yi wa mutanenta, inji jami'in. Za mu ci gaba da kasancewa da mutanen Belarus, kana za mu kama gwamnatin da laifinta. A jiya Juma'a, Lukashenko ya bada umarnin rufe baki ɗayan iyakar ƙasar da Ukraine a kokarin tare abin da ya kira kuraren makamai da masu aniyar juyin mulki da ma'aikatan tsaron ƙasar suka gano, a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar na Belta. A cikin wannan mako, Washington ta haramta sayar da tikitin jirgin sama ga masu zuwa da komowa Belarus, bayan da ita Minsk ta tilasta wani jirgin Ryanair ya sauka a kasar ta kana ta kama wani dan jarida mai fadan albarkacin bakin sa.
An jima kadan ba biya ku zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bar mu leka a bangaren rahotannin mu da makonni biyu bayan komawar su gida daga sansanin da suka shafa shekaru biyar suna hijira. Mazauna garin Barwa sun samu bakuncin shugaban kasar Niger Muhammad Bazoum a jiya Juma'a 2 ga watan Yuli a wuni na biyu na rangadin kwanaki uku da yake gudanarwa a jihar Difa domin tattauna hanyoyin farfado da tattalin arzikin yankin da ya fama da matsalolin Boko Haram. Daga jihar Difan ga wakilin Musulmi Muminu Barma da karin bayani kan ziyarar shugaban.
Gwamon motoci ne suka tashi daga Difa da sanyin safiyar Juma'a domin yi wa shugaban kasar Nijar rakiya zuwa garin Barwa da ke a tazarar kilomita sama da 100 a kudu maso gabacin birnin Difa. Lura da irin yadda jama'a ta fito kan titi a dukkan manyan garuruwan da ke kan hanya domin yi masa barka da zuwa, ya sa Muhammad Bazoum ya da zango a garuruwan da suke ru da Kabalewa. Kamar yadda muka tarar, an shirya babban gangami tamkar wata rana sallah. Bayan jawabai na mintoci goma, tawagar shugaban ta nufi garin Barwa da ke matsayin zakaran gwajin dafi a shirin kwashe 'yan gudun hijirar da aka kaddamar a tsakiyar watan jiya. Shugaban kasa ya yabawa al'ummar ta Barwa saboda yadda suka yi tawakali.
Duk da yake garin Barwa shi ke kusa da sasanonin 'yan ta'adda, amma dubar kalla kun daure kun zo. Ba ku yi fargaban komi ba, ba ku shi tsoron komi ba, Allah ya saka muku da alheri. Yau na zo don kawo muku goyon bayan Nijar gaba daya, don in ce muku mun yi yabon abin da kuka yi.
Ba kasafai shugabannin kolin kasa ke kai ziyara a irin waɗannan garuruwa makamantan su Barwa da ke gabar kogin Chad ba, dalili kenan wannan ziyara ta shugaban kasa ta haifar da farin ciki a wajen jama'a.
Da can shugaba da ɗan jama'a Modi ya zo, amma wannan zuwan na wannan shugaban kasan ya ninka dukkan sauran shugabanni duniya na gabar yamma wajen mu, domin mun yi gudu jiya yau shekara 6. Allah ya sa ya maido mu gida mu lafiya, kar ya ba mu tsoro, ya ba mu abinci, yanzu abin da muke buƙatar mata kan duk abin da aka yi, ka ba shi lafiya, ka ba shi hanyar noma shi, hanyar rayuwar shi ka gyara, alhamdulillah.
Yanzu mun dawo gidan mu lafiya mu kalau, mun gode Bazoum, mun miki murna, mun miki murna. A kullun da ne ba rana tana mana tsaro, babu da fargaba, kowa bacci shi yake, gobe mu yi aiki mu da daga mu yi bacci, ma amma lokacin da muke gudun hijira ba bacci.
Muhammad Bazoum ya lashi takobin kakkabe 'yan ta'adda daga wannan yanki, sannan ya yi alkawarin ɗaukar matakan kyautata rayuwar talakawa.
Za mu kori 'yan ta'adda, za mu kori bandi, za mu kori 'yan iska, za mu tabbatar muku da ruwa da za ku sha, za mu kama muku a fannin abinci, za mu gyara muku gidan likita. Za mu gyara muku masallaci.
Daga bisani shugaban kasa ya ziyarci asibiti da makarantar Barwa wacce aka radawa sunan Muhammad Bazoum kafin ya isa sansanin sojan garin, inda ya jinjinawa dakalin tsaro tare da kara gargadan su ci gaba da aiki don tabbatar da tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Babu Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu.
Kwamitin na jinjindin na kasar Jamus a kan rigakafi ya bada shawara a wannan mako cewa duk mutanen da aka fara musu allurar rigakafin COVID-19 da AstraZeneca, idan za a musu na biyu a canza a yi musu da na Pfizer ko Moderna a kokarin samun kariya daga nau'in cutar corona mai saurin yaɗo ta Delta. Mambobin kwamitin sun ce ya bayyana a ƙarara cewa garkuwar jiki na samun cikakken kariya idan aka gauraya allurar su biyu da na AstraZeneca. Kwararru a fannin kiwon lafiya sun fara duban salon gaurayen rigakafin ne tun bayan da wata matashiya ta samu matsala da aka mata allurar rigakafi da AstraZeneca. shugaban Jamus Angela Merkel ita ma an mata allurar rigakafi da aka gauraya yayin da shugabar ta Jamus ta karbi AstraZeneca da farko an mata allura na biyu ne da rigakafin Moderna da safiyar yau Asabar ma'aikatar kiwon lafiyar India ta ce ta samu sabbin kamuwa da COVID-19 44,111 kwanaki shida a jere da kasar da ke Asiya ta kudu take samun sabbin kamuwa kasa da 50,000 ma'aikatar lafiyar ta kuma sanar da mutuwar cutar 738 India ta kai miliyan 35 na waɗanda suka kamu da cutar a cewar jami'ar John Hopkins Amurka ce kadai ta zarce India wacce take da mutane miliyan 33,700 da suka hagu da cutar a ƙarshe a wannan mako Koriya ta Arewa ta bada labarin wani babban abin al'ajabi da ke faruwa a ƙasar lamarin da ke maida hannu agogo baya wurin yaki da coronavirus a ƙasar a cikin wannan lokaci shugaban ƙasar Kim Jong-un ya tabbatar da ƙarancin abinci a ƙasar har ma yana kwatanta lamarin da tsananin yunwa da ƙasar ta taba fadawa a ciki a shekarun 1990 yanzu haka a ƙasar ta arewacin ruwan Koriya tana fuskantar matsaloli akai-akai masu tsanani masu alaka da annoba duk da tana ci gaba da ikirarin ba ta da cutar COVID-19 babu dai wanda ya san yadda cutar ta yi tsanani saboda Koriya ta arewa ta kulle kanta daga sauran kasashen duniya a wata dokar kulle mai fadi ta tsawon watanni 17 babban al'amari da ke kara bayyana fili a kasar shine Koriya ta arewa tana saka-saka da batun rigakafi da aka amince da shi a fadin duniya a matsayin hanya mafi inganci wurin daƙile matsalolin da take ciki
To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Ofishin jakadancin kasar Kenya a Najeriya ya yi watsi da ikirarin cewa shugaban kasar su Uhuru Kenyatta yana da hannu a kamuwa da kuma mika shugaban haramtaccen kungiya a ware da ke fafutukan neman kafa kasar Biafra Nnamdi Kanu ga gwamnatin Najeriya. Jakadan kasar Kenya a Najeriya Wilfred Machage shine ya bayyana haka a wani taron manema labarai a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana.
A lokacin da yake bayani, jakada Wilfred Machage ya nuna rashin jin daɗinsa a kan rahotanni da ke yawo a dandalin sada zumunta cewa a ƙasar Kenya ne aka kamo shugaban IPOB Nnamdi Kanu aka taso kiyarsa zuwa Najeriya.
I want to address this allegation by denying that Kenya was involved in the alleged arrest in Kenya and extradition in Nigeria of Mr. Kanu.
Jakada Machage ya kalubalanci duk wanda yake da shaidar da ke alakanta ƙasarsa da abin da ya faru to ya fito da shaidar a fili kuma ya bayyana yadda aka samu shaidar. Wasu 'yan majalisar dattawan Najeriya sun bayyana ra'ayinsu a game da kamo Nnamdi Kanu. Da farko ga ra'ayin sanata mai wakiltar Katsina ta Arewa Ahmed Babbakaita.
Mun muna da labarin cewa yadda za a kamo wannan dan ta'adda sai an kamo shi. Mun ji daɗi kwarai da gaske ba ma shi ba duk wani mai tada kayar baya a Najeriya ko kuma mai ingiza ta'addanci da izinin Allah ta Allah za a kamo shi fara haka. Kanu ba dan gwagwarmaya bane ba dan ta'adda ne kuma yanzu ne ya daidai da gwamnati ta tsaya da fara nuna misali a kan shi.
Sai kuma ra'ayin sanata mai wakiltar Nasarawa ta Yamma Abdullahi Adamu.
Na gwamnati barka. Abin ji kuma gaban da take shi yana hannu to akwai mukarraban tafiyar nashi. Daga cikin mutuwar su ke suka shiga kai ruwa sai tsaye suna tafiya na ita ba shi kadai bane ba to su ma ai ko da sun ko su wane ne a sai za a yi su ma ka kai su gaba ga hukuma domin in suka da kufa a kotu to fa kila za mu ji karin gyale.
Shi ma mai fashin baki a al'amuran yau da kullun Abubakar Aliyu Umar ya ce akwai abin dubawa a batun kamo Nnamdi Kanu.
Wannan wajibi ne gwamnatin tarayya ta yi bincike ta gano ta ina suke samun wannan kuɗi suwa suka karɓa kuɗin kuma da abubuwan da aka yi da kuɗaɗen. Wajibi ne kuma gwamnatin tarayya ta bi kadin mutanen da aka zalunta aka salwanta musu da dukiya da waɗanda aka kakkashe su don a samu a san inda za a yi a biya su diya.
Amma magana a yi sassauci ko a yi rukunsa kai nan ka shi game da wannan al'amari abun ya wuce din da ake tunani ina bai zama izina ga duk wani mai niyyar ma ya sake kada fitina ku kaya baya na maganar cewa a raba ƙasa in ma kana sa a raba ƙasa ai ba sai kai ta addanci ba akwai hanyoyi da dama da ya kamata abi
daya cikin ƴan uwan nan da Kano da ba a bayyana sunansa ba shine ya zargin cewa daga ƙasar Kenya ne aka kamo Nnamdi Kano zuwa gida Najeriya Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Madina Dauda to yanzu kuma sai jihar Borno inda babban kamfanin mai na kasa wato NNPC da kamfanin da ke tono ma'adanan albarkatun man fetur wato Shell suka samar da wasu rijiyoyin burtsatsai masu amfani da hasken rana da bandakuna na musamman da dama a wasu kananan hukumomi guda bakwai dake fadin jihar ga rahoton da wakilin Haruna Dauda biya aiko mana
Hukumar matakan man fetur na kasa da ake kira NNPC da kamfanin da ke tono ma'adanan kasa wato Shell sun samar da wasu rijiyoyin burtsatsai mai amfani da hasken rana a wasu kananan hukumomi guda bakwai dake jihar Borno da kuma wasu mazagaye na musamman guda 16 a wurare daban-daban dake fadin jihar hukumar ta dimika wannan ayyuka ne ga gwamnatin jihar Borno wanda mataimakin gwamnatin jihar Borno Alhaji Umar Usman Karafuri ya karba madadin gwamnatin jihar da kwamishina na musamman kan ayyukan gwamnati Alhaji Kabir Wanauri wakilta wanda yace wannan gudunmawar matakan man fetur kasan da kuma kamfanin Shell din suka ba gwamnatin jihar Borno a wannan lokaci ya zo akan gaba kuma zai taimaka wa al'umman jihar Borno musamman waɗanda wannan iftila'i ya shafa Alhaji Ibrahim Ringin da jami'i ne a hukumar matakan man fetur na kasa da kuma suka gudanar da wannan aiki kamar abin da ke cewa game da ayyukan nasu
kullum ba wai ruwa bane kawai hudna da ruwan boko da ake wato na rijiyar burtsatsai ruwa ne wanda yake ruwa mai shiri biyu shirin da ake yi wanda yake za a iya hasken rana zai iya tara ruwa da rana sannan kuma akwai shiri na inverter aka yi waje yake da batira shi kuma nan yana nan an tara shi idan hasken rana ya tara ruwa da rana to idan kun bunta mabukata suna bukatar su ne su amfani da ruwa da daddare to akwai wannan alternative arrangement su kuma za su samu ruwa kuma an yi wannan aiki ne a guraren da suke bukata kamar guraren da yake kamar akwai mutanen da wannan matsalar ta abinci ta Boko Haram ta shafa to shi ne yawanci mutane aka tafi wannan guraren da aka koro suke kuma integrated response person stamps IDC to nan guraren aka yi da kuma community din suke faman hidima da su kuma aikin ruwan ma yana cikin gaba-gaba saboda ruwa shi ne rayuwa sannan kuma sai aka yi bayan gida domin in aka ce mutum yana shan ruwa ya samu ruwa babu bayan gida kasan ta za ta sa gaskiyar cututtuka na zamani bayan gidan nan kuma sai da aka yi la'akari da cewa akwai mutane masu lafiya akwai guragu da guragun nan su kansu akwai ban ɗaki da aka yi nasu akwai karafa a cikin ban ɗakin da zai kama ya rike hannu hagu da hannun dama to sannan sai a wannan
Alhaji Kabir Wanauri shine kwamishinan da ke kula da ayyukan gwamnati na musamman mai wakilcin mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Kadafur kama abin da ke cewa
ka san ruwa dai kan sai ka san abu ne wanda shi yake cancan rai da kuma masuguni wannan abubuwa biyu duka asibiti na hannai na cancan rai saboda haka gaskiya sun yi abin da ya kamata su yi kuma don a taimaka wa wannan halin da muka shiga kaga akwai kungiyoyi kamar na state ruwasa da kuma local government mun sa wannan abun a hannunsu kuma mun tabbatar cewa mu kuma a matsayin mu na ministry na gwamnati da gwamnati za mu bi baya mu tabbatar cewa wannan an yi sustainable wannan
Dr. Muhammad Musa Aliyu dai shine majalin da ke kula da hukumar samar da ruwan sha a karkara da ake kira ruwasa wanda kuma na tambaye sa ko ta yake ganin waɗannan burtsatsai za su taimaka wa al'umman jihar Borno musamman waɗanda ke karkara
kai za su taimaka kware da gaske don ya amfani da wato hasken rana ne kaga bai da halaka ma da wutan NEPA so ko da wuta ko ba wuta wayannan bohol sun za su yi aiki kwarai da gaske ba tare da matsala ba sai ɗaya daga cikin bohol sun da aka yi na shiwari wato wannan communities kafin wannan intervention din suna diba ruwa a rijiya da aka tona da hannu ne kafin rijiya bude yake kuma da jaki suke diba da muka identify wannan communities din da NNPC aka je aka intervene aka musu wannan bohol wato wallahi ba karamin farin ciki kai ba ko ba karamin taimaka musu zai ba kwarai da gaske
an yi samar da irin waɗannan burtsa zai mai amfani da hasken rana ne a kananan hukumomi guda bakwai da suka hada da Biyu da Kwandiga da Shani da Ganzai da Kwaikusal da Gubiyo da kuma babban birnin Maiduguri Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna Dauda Biyu kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi-duminsu ta yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya
matafiya a dawo lafiya Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakub Bankeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Bayan kalaman minista ayyuka da gidaje na Najeriya Babatun da Fashola akan yadda hatsarin ababen hawa ke lakumi rayukan 'yan Najeriya da dama fiye da cutar malaria da coronavirus sakamakon yawaitar hatsarin ababen hawa akan hanyoyin kasar. Shirin a dawo lafiya ya yi alƙawarin tattaunawa da mahukunta domin jin yadda za a magance batun yawan hatsarin. A don haka a yau za mu kawo muku hira ne da wakilinmu a jihar Adamawa Salisu Muhammad Garba ya yi da mataimakin shugaban hukumar Rosofi ta ƙasashe a jihar Adamawa wanda ya fara bayaninsa da irin mu'amala tsakanin masu amfani da hanya musamman ma direbobi da sauran jama'a. To sai dai ya gabatar da kansa ne kamar haka.
Ni suna na Deputy Commander Murtala Shehu. Alal hakika mu'amalan direbobi zamu duba su ta fuskoki kamar biyu zuwa uku. Kaga za a duba mu'amalan driver da abun hawansa, sannan mu'amalan driver da hanya. To alal hakika a tsakanin mu'amalan driver da abun hawansa suna kokari wurin gyara, zaka samu zai wuya ka ga babban mota ko karamar mota ta baci akan hanya. To kaga ashe akwai kyakkyawan mu'amala tsakanin shi driver da motar sa. Sannan kuma mu'amalar shi driver din da hanya. Hanyar suna kokari dan dole mu yabawa shi mai girma gwamnatin jihar Adama Honorable Ahmadu Fintiri. Ya yi kokari tunda kaga yanzu akwai hanyoyi da yayi su a jiha wanda suka yi linkin din babban hanya da kuma cin anguwanni. Akwai kuma babban shatele-tele ko za mu ce wannan overhead bridge wanda babu shi a arewacin Najeriya. Kaga akwai shi a arewa maso gabas ba arewa maso gabas yawa kusan shi ne na farko da aka yi sa. To kaga wannan ma ya nuna cewa akwai gyararraki da ake so. Wannan yankan kara mu'amala tsakanin shi driver da kan hanya da kuma abun hawansa.
To kasan ita mu'amala musamman abin da yake kunci a ma'aikata da wanda suke fita nema, wani irin kalubale kuma rundunar ku take fuskanta ne tsakanin ku ma'aikatar da kuma su direbobin da kuma ita karan kanta hanyar?
To hanya alhamdulillahi ana gyara. So kaga ba mu da matsala sosai da hanya. Wato shi dan Najeriya akwai wani matsala guda ɗaya da shi yawanci direbobin Najeriya. Idan hanyar tana da kyau sai ta gudu sai ya je hatsari, idan kuma hanyar ba ta da kyau sai ya ta shiga gargada motar ta je ta ɓaci sil kuma ya sake hatsari a kanta. So dole ne sai an yi balancing abin kamar tuka keke ne. Dole kai nan saboda ka samu balance abin da kake bukata din.
To ita ko nasara ko akwai wata nasara da rundunar ku ta samu daga lokacin da ka kasance a matsayin ka na biyu a wannan rundunar a nan jihar?
Alhamdulillah mun samu nasarori da yawa saboda nasara na farko da muka samu shine haɗin kai da ita gwamnatin jiha take bamu mu samu mai aikin mu tsakanin mu da Allah. Sannan su kuma matuƙan motoci suma mun samu haɗin kai tsakanin mu da ƙungiyoyi da shuwa gabaninsu, saboda a duk lokacin da mutum ya yi laifi ko wani abin nan muka gani muka iya kira ƙungiyar su kan kira shi su zo. Ko jiyan nan chairman ɗinsu na NURTW da sakatarinsa sun zo nan ofis ɗin muka zauna da su muka ƙara fahimtar juna, suka faɗi abin da suke so mu musu muka faɗi mu abin da muke so mu, saboda dukkan mu gudu tare mu tsira tare.
To duba da cewar rundunar ku tana aiki ne ba iya faɗin jiha ba, a kuma jihar Adama jiha ce wadda take da manyan titina musamman na gwamnatin tarayya wadda ta sada jihar Adama da wasu garuruwa. Misali a wata guda a manyan tituna kamar haɗuwa na wake samu.
Wato shi hatsari da yake ba abu ne wanda za ka shirya shi ba. So kaga ba za a iya cewa guda nawa ake samu ba. Kaga ko manomi in yayi noma zai iya ce maka ina kyautata sun zan samu goma a nan. To kaga sai a iya samu ba a kai ba. Hadari ba mu da ce maka rana kaza ko kaza ake samu, in ya zo ya kan faru. Amma Allah ya gaskiya mun jima ba mu samu hadarin da zai tada hankalin mutane da sauransu ba, saboda wannan mun danganta shi da alakan da mun alakanta shi da
wato kyakkyawan fahimta da ke tsakaninmu da direbobi din da kuma shugabanni su suna musu fada dan duk matsalan baya wuce overloading to alhamdulillah mun musu magana kuma su rage wannan overloading din da sauransu
wannan rubutu da ake bisa kaida
eh dan shi wannan din misali kaga yana ƙara yawan majikata misalin akai hatsari idan mota ta doki mutum hudu sai kaje ka sa mata mutum bakwai to kaga idan misali hatsari ta zo kaga da hudu ne kamata su yi hatsari sai bakwai suka hatsari kaga an samu yawan wanda suka jikkata san an samu karin uku wanda kuma ba shi ake so ba tunda ba riba bane fa baya ne sannan shi obalon da kake ganin sa ana in aka yi shi na farko tukune da motar ka za ta yi shekara to in kana mata obalodi automatically da wuya ta yi wata shida
tare gira annan mu cigaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin deputy ko commander na rosenti ta kasa shiyar jihar Adamawa Murtala Shehu da wakilin mu a jihar Adamawan Salisu Muhammad Garba da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailo Haili da ya hada mana sauti baba Yako makiri ne daga nan Washington dake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to a gaida baba yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email sakon mu na farko ya fito daga Shehu Adamu Jau tace hakika idan Allah ya kai mu shekarar 2023 a Najeriya wata karba ko duwa jami'a ya kare tabbatar da cewa mun duba cancanta da dacewar mutum to mun dai an sha mu mun warke saboda haka ya zama dole ne karatun ta ne su to mun dai ba mu ga amfanin yin zubin adashin da ba a kwashewa ba sakon mu na gaba ya fito daga Hussein Ali mai gishiri Rijau yake salam sashin Hausa yake ga samaman da hukumar farin kaya wato DSS ta kai a gidan Sunday Report hakan wata babban nasara ce ga kasar mu baki daya domin yana da wata mugun manufa a ransa dan haka muna maraba da wannan samami da fatan jami'an tsaro za su baza komar su domin ganin sun kamo shi ya girbi abin da ya shuka sako daga Abubakar Ankur Lakwaja da Balani Ashi Lakwaja jihar Kogi Najeriya suka ce muna so gwamnatin Najeriya da ta kara kaimi wajen yakar yan fashin daji da masu garkuwa da jama'a yankin arewa kadin cewa yankin ya fi sauran yankunan kasar nan fama da matsalar tsaro domin sai da matakan tsaro al'umma za su iya gudanar da harkokinsu cikin walwala da kwanciyar hankali a fatan gwamnatin Najeriya za ta sauya dabarunta wajen yakar waɗannan yan ta'addan sako daga Mahmud Salihu Kauran na Moda Zamfara yake matakar da jami'ar APC a jihar Zamfara ta dinke barakar da ta biyo bayan komawar gwamna Matawalla a cikin ta ba to akwai yiwuwar tarihi ya maimaita kan shi kamar yadda ya faru a babban zaben 2019 da ya gabata muna fatan masu ruwa da tsaki a jami'ar za su lalubo hanyoyin kawar da duk wata matsala ko kalubale da jami'ar ke fuskanta a jihar sakon mu na karshe ya fito ne daga Malam Hussein Dangote Karasuwa daga jihar Yobe yace salam biyoye Hausa dan Allah ku bani dama a madadin al'ummar garin Karasuwa da mu taya murna ga mai martaba sarkin Kano wato Alhaji Aminu Ado Bayero kisa mai kamishi sandan mulki a yau Asabar fatan Allah ya taya shi riko ya sa kuma a gama bukukuwa lafiya madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirin mu na karshe wato labarai a takaice
a yau Asabar akalla bakin haure 43 sun nutse a wani lalacewar jirgin ruwa akan tekun Tunisia yayin da suke kokarin ketare tekun Mediterania daga kasar Libya zuwa Italy inda aka ceto mutane 84 kungiyar Red Crescent ta Tunisia tana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters jirgin ruwan ya taso ne daga gabar tekun kudu maso yammacin Libya bakin haurin da ke ciki sun hada ne da yan kasar Misra da Sudan da Eritrea da kuma Bangladesh
to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana za mu saki da dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda zuwa madadin babu kuma ke rige ina gabatarwa sai kuma Hail da ya bada umarni kuma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe yake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu